wannan abun gaskiya a gare ni abun ba ma mamaki bane, abun tausayi, abun kunya, saboda ni ina bin maganganun da shugaban kasa yake yi. Dan talikin nan yana taimako, yana kokarin sa ya gurgurdu, kuma muna nan zaune a ce wai a kasa kamar Najeriya wanda ake mana kowa ana kallon ido mai kyau, ana zaton za mu tashi mu ba hope ma mutane duka a Afirka. Amma mu ne yanzu muka koma wai saboda siyasa kawai. Ni din duk abin ni na tsammani siyasa ta ci abu. Ni yace akwai mutane daga waje da suka zo suke zuwa da aka karasa a bayyakin Libya suka shigo mana. Abun kunya ne, saboda yanzu in ba mutane makiyin Najeriya ba da wasu cikinmu da suke hada hannu da su ba, ya za a yi a ce sai a Najeriya kadai ake yin wannan? Kai a halin misali aka yi Boko Haram, kowa ya san an taba Niger, an taba Chadi, an taba Kamaru, an taba Kotonu ma akwai su an yi su bayan kwanakin baya. Da Allah ya ba mu san talikin ne zama shugaban kasa, ya har hada kai da shugabannin kasashen nan suka dan kawo wannan international suka zo kasa. To aka samu sauki ko ta ina banda mu a Najeriya. A ce kuma wai mutane masu kiwo, ina masu kiwo suke dokan 847? Ni sai dai a ce a yi bani correction, don ni da na yi girma a cikin Fulani na yi girma, wasa da yaran su muke, cin abinci muke, suna yarenmu, muna auren su, suna auren mu. A ce wai yanzu masu kiwo suna tafiya suna karkashe ƴan wasu.
To za a iya cewa Najeriya ta gaza kenan, kamar yadda ka bayyana, idan bindigogin nan da kuma makaman da ake amfani da su sun fito ne daga ƙasar Libya tun bayan rikicin Libya din nan, kuma ba Najeriya ba ce kadai, ƙasa nahiyar Afirka da za a iya cewa waɗannan mukamai sun shigo. Ka kuma ambaci cewa wannan rikicin ƙungiyar Boko Haram ya shafi ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya, sai dai abubuwan ba sa muni kamar yadda ake gani a Najeriya. To Najeriya ta gaza kenan da ba iya samun hanyar shawo kan waɗannan matsaloli ba?
Shine nake cewa ina tsammani siyasa ta shiga abu, kuma rashin gaskiya. In ana rashin gaskiya ba yadda za a samu hukunci mai kyau, in ba rashin gaskiya. Idan ba haka ba, yaya za a ce wai yanzu a ce kwanakin ba kama wasu da suka shiga a Benue suka karkashe Reverend da sauransu, an sa su a television? Mutanen nan masu kiwo ne? Abinda muka gani a television ya nuna ba masu kiwo ba ne.
Akwai kuma waɗanda suke ganin cewan rashin kamawa da kuma hukumta waɗanda ake gani suna da hannu a wannan tashin-tashina shi ne yake ƙara zafafa irin waɗannan tashe-tashen hankalin. Ya za ka ce aka kamar misali, kamar yadda misalin wannan kashe-kashe da ka ambata ta Benue ɗin nan, an nuna an yayata hotuna, an ta yayata su a kafofin sadarwa Facebook da dai sauransu na waɗansu sanye da kayayyakin uniform ɗin ƴan kwaya ɗin wannan church ɗin, suna riƙe da bindigogi, suna waƙa, suna rawa. A hotuna an nuna nasu, amma kuma kawo yanzu ko guda ɗayansu babu rahoton da ya nuna cewa an.
To wannan kuma gaskiya magana ne mai ƙarfi da kika yi a nan. Saboda me kwanakin ba na bude television, ya na gani shugaban ƙasa ya fita, za ka yi kashe-kashe a Benue, ya ce mai inspector general ya koma Benue, me ya sa bai koma ba? To mu a nan kam sai kallo muke. Amma akwai gaskiya a maganar da kika faɗa. Shawaran da ni zan ba na gari yau, su je su sake nazari, su zona a fara yin abun a gaske, wanda za a kama ko shi waye a kama shi. In ba dun an yi haka ba, gaskiyan ki ne wannan abun zai ba su ƙarfi su ci gaba. Wannan kam ni magana mai kyau ba, gaskiya abun ba zai yi ba.
Ina